بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدوانا لوكتي دكما ساكي حدوا دكو أتكي وانا شرينا أمسوشن تنبيو ينكو دكما شاور وري أيو إيغا وتربي ساني هجرة تدبو إياد دريهدو da 47 wanda ya daidai da 23 ga watan 9 shekara ta 2025 kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor Abdul Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullah
ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko take cewa tana fama da wani irin fushi hakan nan ba a yi mata komai ba sai ta tashi cikin fushi abin da ya ta damunta ya ta'azzara ko da yaushe tana yin addu'a sannan tana neman malam ya taimaka mata da addu'a sannan wata shawara malam zai bata
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyhi almustafa amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da yammaci da sake kasancewa wannan shiri namu mai albarka da yau insha Allah da mu dora kan inda muka tsaya shi fushi dabi'a ce ta dan adam fushi dabi'a ne ta dan adam kuma dabi'a ce da ba za ka iya hana mutum da shi gaba ɗaya ba sai dai akwai fushi wanda yake ya wuce hankali fushi wanda yake ya wuce tunanin dan adam to wannan idan abu ya samu mutum to sai a nemi magani kamar wannan mata abinda take nuna wa fushinta ba irin na kowa bane gaskiya tana yawan yi to yawanci abinda malamai suke faɗa irin wannan fushi idan ya faru to kamar akwai shedanu ne a jikin mutum dan haka akwai shedanu aljanu da suka shiga jikinki su suke sa yawan wannan fushin yana ɗaya daga cikin alamomin shafan aljan a jikin mutum yawan fushi haka kawai ba da sababi ba menene magani da shawara shine magani ke ta karanta suratul baqara da sunan magani da niyyar magani mai karanta suratul baqara Allah yana raba shi da shedanu da ke tare da shi sannan ke yawai ta zama da alwala sannan ke yawai ta karanta falaki da nasi idan an yi wannan insha Allah ta'ala za a samu sauki inda hali a yawaita yin sadaka in Allah ya sa da za a samu waraka muna fatan Allah ya baki lafiya Allah kuma ya warkar da ke wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta yana bata wai 2,500 naira kenan kudin Najeriya wai ta yi cefane sannan kuma a ciki yake so a sai nama a sa masa duka a cikin wannan kudin to ta ce wani lokacin ma baya isar ta kudin a cikin kudin cefane suke karewa shine take tambaya kuma yana da hali ba ya halatta ta dauki wasu kudin ta dinga karawa sannan ta ce tun da ta shiga gidansa bai sai mata kayan gyaran jiki ba amma yana wa ƴan matansa na waje kuma ta ce yanzu haka tana dauke da cikin sa tana so malam ya sa ta addu'a Allah ya sauke ta lafiya
to idan mace Allah ya jarrabe ta da miji wanda yake mai mako ko mai rikon abin hannunsa sai ta yi hakuri gaskiya sai ta yi hakuri tunda aka yadda aka aure shi ana tsammanin wani abu ne a tattare da shi to ba lalle a samu abin da ake so 100% ba yanzu damuwar ita ce malam 2,500 a kudin Najeriya ai kaga bata faɗi su sunawa bane
gaskiya bata faɗa
ba mamaki su biyu ne daga shi sai ita za ta iya sayan naman 1,000 ta yi cinikin cefanen 1,000 kuma ba mamaki kaga bata faɗi cewa a tana sayan mai tana sayan magi tana
sayan ya cefane ne
to kaga indai ta tasiri tumatir ne kawai da za a siya ko da albasa ya ba da 2,500 a kullum ai ya yi kokari nawa kenan a wata malam
nawa 2,500 a wata
sau 30
2500 wajen 75,000
to ina laifi akram kallan ina laifi ai yayi kokari idan da za ta tattala kudin to kudin za su iya biya mata bukata duk dai lalacewar mu a Najeriya dai kuma idan ma bara shi saboda ta sina mun 500 ana sayar mun 500 shi kadai ta samu samiya ya ji dadin su su hakura bana baki shawara ki kara daukan kudin sa tunda yayi kokari ya baki 2500 sai dai in wani ciwo ne kama ki ko wata labura amma idan ku adadi da yawa ne to ta ile ba lalle ya iya sa ba sai kimiyar yanda ta samu iya ce fa nan yanda ya samu in ya magana ina naman sa ki ce ranka da dai wallahi kudin ba zai isa ba ki buga mai lissafi a takarda ki gaya ma har ya gamsu cewa kudin baya isa dan ka karki dauki kudin sa kada ki taba kudin sa tunda yayi kokari yana baki naira 70,000 da wani abu a wata kuma mu yanzu ba mu san ko kuna ba ne sai yayi kokari muna miki addu'a juna biyu da kika samu Allah ya baki lafiya ya sauke ki lafiya ki gode wa Allah ma da Allah ya baki miji mai 2500 din akwai wanda 500 ma ba ta samu a kullum wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai taya za ta ban ita mace ce ta kasance tana yin mafarki ana alaka da ita so wai idan ta farka tana kasa bambance maniyi ne ko kuma wani abu ne daban yake fitowa ballantana ta yi
duk wanda ya mafarki namiji ko mace cewa yana alaka da mace ko tana alaka da namiji kuma ya ga wani abu to galiban maniyi ne inda an yi mafarkin jima'i kuma wani abu ya biyo baya an ga wani abu ya fito to maniyi ne me ake gane maniyi ruwa ne mai kauri kuma yana da kala kamar madara madara sannan in ya bushe yana kambarewa
ya mazaki
yawa haka matan ma duka dan haka in dai an yi mafarki ana alaka da namiji to galiban mani ne kuma akwai wanka a kanki ko akwai wanka a kanka wallahi alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa bata rasa komai a wajen mijinta ba dai kawai ba ta samun lokacin sa ne sannan idan suna magana sai ce wai ita yana sha'awar ta amma baya son ta yana son ta auki yana son ta amma baya sha'awar ta sannan ta ce masa su rabu ya ce ba zai iya sakin ta ba kuma ta faɗa wa iyayenta sun ce ta yi haƙuri ita kuma ta ga kar ta shiga wani hali yan shekara 1 da rabi kenan ta ce bai kusance ta ba shine take cewa za ta iya kai shi kotu so shine take so dai mallam ya ba ta shawara
to ai ya riga ya bayyana injiniya dole miji ya rusa wani rukuni daga cikin rukunin aure ya mutum zai dauko yar mutane ya ajiye ta ba ta da wani miji in ba kai ba kuma yace yana son ta amma ba ya sha'awar ta to kaga wannan ai tukku da warwara ne dan haka ko dai ya gyara yayi mu'amala da ke yanda kowanne miji yake da matarsa saboda hakkinki ne a shari'a ba zai yi ki ta zama yana tauye miki hakki ba zai yi ba in bai da lafiya ne mu magani idan kuma lafiyar sa kalau haka kawai ya jikin ishe shi to kin ga yake tunda shi bai ishe ki ba kuma akwai cutarwa zaki ya neman saki ya sallame ki in ya iki kai shi kotu a cikin lalama ko a cikin chamba alkali ya sa ya baki takardar ki ba laifi ki kai ba dan ku akwai cutarwa duk auren da yake alkali ya bayyana gare shi akwai cutarwa ta bangare daya ba laifi bane dan an bayar da saki dan haka zaki ya neman saki tunda ba zai gyara ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa da yawa daga cikin mata idan suna nakuda ba sa sallah koda kuwa kwana nawa za su yi shine take cewa menene hukuncin hakan
ba a daina sallah haka kawai in dai ba wani abin da zai hana yin sallah din ne ya zo ba sai dai idan wani ruwa ne ya zo sai ai tsarki ai sallah in lokacin sallah yayi ai sallah kuma koda ana cikin wahala din ruwan naƙuda in dai ba jini ba ne ya zo na haihuwa, to wannan ba zai hana a yi sallah ba, kuskure ne. Da ka duk yadda mace take cikin naƙuda ko murɗuwan ciki kawai ta daina sallah, wannan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne gaskiya. Murɗuwan ciki kawai ya sa ta daina sallah. Idan tana zubar da wani ruwa ne, to wannan ruwa sai likita ya bayani ruwan menene. Yawwa, ruwan menene. Sai ta yi tsarki, ta yi alwala, ta yi sallah. Wannan shi ne fi dacewa. Da haka kuskure ne abin da wasu matan suke yi, in dai ba wato ka'in da na'in haihuwar ce ta zo ba. Wannan kuma ba za a ce mace ta yi sallah a cikin wannan yanayi ba, wallahi a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma dai akan naƙuda ne, ina gama dai ita ce take cewa wace addu'a ya kamata a dinga yi wajen samun sauƙin naƙuda. Ta ce tana shan wahala, don Allah a taimaka mata da addu'ar da za ta yi wajen samun sauƙi.
Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala. Dan maimaita, Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Wannan addu'ar ma'anarta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Allah babu abu mai sauki sai abin da ka mai da shi mai sauki. Wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. Kai Ubangiji, kai ne idan ka so abu mai damuwa, abu mai wahala, abu mai bacin rai, kana iya mai da shi mai sauƙi idan ka ga dama. Wannan addu'a ce mai kyau da duk wanda ya shiga damuwa ko matsi ya yawaita karanta ta, kuma insha Allah zai samu waraka. Don haka ki riƙe wannan addu'a, ki ta karanta, sannan kuma karatun Alƙur'ani. Karatun Alƙur'ani duka, kamar yanzu misalin a samu Fatiha a ruwa a ta karantawa, ko ita ta yi ko wani ya mata. Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa ya tabbatar da riwaya da suka tabbatar da suratul Fatiha ruqiyya ce, kuma ana iya amfani da ita. Da haka a yawaita karanta Fatiha a cikin ruwa ana sha, shi ma maganin ciwon naƙuda ne insha Allah. Allah ya ganar da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da yara masu sikila sai ta ƙara samun ciki, to akwai wani gwaji da ake yi kafin ciki ya girma sai ya zama an auna ɗan cikin a tabbatar idan yana da sikila? So idan yana da sikila sai a zubar da cikin a yadda ta faɗa, idan kuma lafiyayye ne sai a bar shi. So shi ne take tambaya, hakan ya halatta? So akwai likita Dr. Umar Yamko, so mun yi na ƙara tuntuɓar shi domin ƙarin bayani. Za ka fara amsa tambayar ko za mu ji ƙarin bayanin su tukuna?
To da mun bisa al'adar mu gaskiya, kafin mu ba da wata fatawa akan wani abu da ya shafi likitoci, mukan nemi ƙarin bayani akan masu tambaya. Haka ne, wannan kayi dabara kwarai da ka yi hira da shi. Don haka bari mu ji abin da ita ‘yar uwa ta faɗa daga bakin masana, shin gaskiya ne ana iya yin haka din? Sannan sai mu faɗi matsayin shari'a da Allah ya sanar da mu, wallahu alam. Za a iya magana da shi yanzu?
Zan na yi magana da shi.
Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, to ga ita mai yara sikila ɗin, amsar tambayar ta shi ne, akwai gwajin da ake iya yi a farkon ciki idan mace ta ɗauki ciki tun a farko, tun daga irin sati 10 haka zuwa sati na 20? Akwai gwaje-gwaje da ake iya yi don a gano shin abin da take ɗauke da shi a cikin ta ɗin nan sikila ne ko ba sikila ba ne? Idan ba sikila ba ne ba, to kaga sai a bar cikin ya ci gaba kawai. Don kuma ya zama na aka gane sikila ne, to sai a ƙoƙarin a zubar da cikin. Amma kuma yadda dokokin Najeriya suke a yanzu, zan iya cewa ba halatta shi zubar da ciki ba, sai dai idan za a ce ci ita rayuwar uwan ne. So kaga yin hakan zai zama na akwai hatsari. option na biyu kuma da suke da shi shine akwai abin da muke kiransa da IVF wato in vitro fertilization. Yadda ake yin sa shine ana daukan kwayoyin halitta na namiji da kuma kwayoyin halitta na mace sai a hada a lab. Idan an hada to sai a duba sai a ga wanne ne wanda jinin sa ba zai kasance na cycle din nan ba. To idan an ga wannan sai a dauka sai a saka wa mace din sai a dasa mata ita a mahaifarta sai ta dau wannan cikin. So kaga wannan zai zama da sauki ba ma dauki cikin ba an riga an gani yake da suna shin cycle ne ko ba cycle bane. To sai dai kuma irin wannan abu ne wanda ba koyi na ake yi ba sannan kuma abu ne wanda ake kashe kudi gaskiya dan ana kashe miliyoyin kudi. So kaga shi ma dai abun da dan wahala gaskiya.
To doctor muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Doctor Umar
Yamko.
Allah ya bada lada. Yana cikin likitocin da muke tare da su kuma suna ba mu gudunmuwa cikin wannan da'awa lokacin da duk wani abu ya rikice mana yana haskaka mana. To abinda zamu iya amfanuwa da shi dangane da maganar doctor shine fata wadda yar uwa ta yi kenan daidai ne. Ma'ana yana iya yiwa likitoci su iya gane mace cikin da za ta dauka ko ta dauka sikila ne ko ba sikila bane kafin delivery kafin ta haifi dan. Yawwa kai anan abinda malamai suke cewa dangane da halaccin zubar da ciki ko kara zubar da shi kamar yadda shi ma likitan ya faɗa ne ana iya zubar da ciki idan za a ceci rayuwar uwa. Idan za a ceci rayuwar uwa kafin ce ne tai to su masu zubar da sun su zubar da cikin sakila ai suna zubar da shi ne don saboda gudun wahalar rayuwa.
Kai yaron ya zo a cikin wahala.
Yawwa a cikin wahala. To gaskiya ni ba da fatuwar da zan iya bayarwa a nan na halatta a shekar da ciki na sakila saboda gudun wahalar da za a iya tunkara idan an haife shi. Saboda yana iya daukan watakila a samu sauki watakila a sha wahalan watakila ba a sha wahalan ba. Wahalan kuma ya danganta ga bani sunan shi ga hali ko rashin hali da mutum yake da shi. To amma dai ina ba ƴan uwa hakuri su dan ban dama zan ƙara bincike da tuntubar malamai masana ilimi wanda suke gaba da ni. Da rayuwarsu da kuma matattunsu mu ji me suka ce akan irin wannan matsaloli shin zai iya yiwa halatta zubar da cikin sikila ba dan cetan rayuwar uwar ba a dan gudun kar a haife shi a sha wahala abi ne ba shi akan wannan sai ka rike in nayi bincike sai mu yi bayani
insha Allah.
Abu na biyu shine a cikin bayanin da shi doctor yayi a dauko wayayen haihuwarta da namijinta a hada shi a lab a maida masa ciki. Wataƙila wani zai iya tambaya halatta ko bai halatta ba ya halatta malamai sun ba da fatawa kai
da matarsa ce
amma da sharadi dole ta zama matarsa ne ƴaƴan kwaikwayen ya zama na matarsa ne shi ma namijin ne. To wannan idan ana iya haka kuma da halin ai haka wannan ya halatta babu laifi ya halatta ai kuma da mutane da hali ko gwamnati za ta rinka mutane wannan to da an rage yawan mace-macen yan sikila da kuma fadawa wahalhalun su da yawa wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa gidan da suke zaune ana kiwon kare kuma wani lokacin suna ganin gashin karen a cikin abincinsu sosai so shine take tambaya menene hukuncin hakan.
To na farko dai rashin halaccin kiwon kare shari'a ta tsoratar akan kiwon kare in ba da wasu sharuɗa ba wanda mun sha yin bayani karen farauta karen gadin dabbobi ko karen kiwon dabbobi da sauransu shi ma da ka'idoji da dokokin ajiye shi ba wai kan mutum ya dauki kare dan alfahari saboda turawa suna ajiye kare a gida ya ajiye shi ya ta cutar da mutane ba. A filin jayin magana da shin halacci haram ne. To kin ga tsakani da Allah wannan idan ku ne kuka yi to kuna cikin haram a na farko. Abu na biyu bayan haramcin kuma gashi karen yana muku kazanta har gashin sama yana shiga cikin abincinku. Kun ga wannan ai akwai hadari kwarai da gaske. Kuma zai iya taba lafiyarku, zai iya taba ingancin siha shi ne lafiya. Shawara ta anan ko dai in ku ne kuke kiwon karen ku daina yi, ko kuma in ba ku bane ki gaya mai gidanki ku canja gida. Ki ɗauki wannan muryatawa da wannan bayani na wanda nake kunna mai gidanki ki gaya masa ku tashi daga wannan gida da yake akwai kare a matsayinku na musulmi. In kuma ku ne kuke kiwon to ku sallama karan, ku daina yin kiwon karan, shi ne fa muku alkhairi. Amma bai halatta ba, wannan kasanta ce ma, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa garin da yake zaune yace ba musulmai bane, yace kuma yayi karatu daidai gurgudan iko, shi ne yake so mallam ya bashi shawara yadda zai ke koyawa yaransa karatu, kamar wani tsari zai dinga bi, saboda yana so su samu karatu sosai kuma garin da yake ce ba a karatun addini.
Alhamdulillahi yanzu an samu hanyoyi na ci gaba kwarai da gaske ta hanyar koya yara karatu ko building capacity. Mutum ya gina kansa shi a karan kansa, wannan abu ne mai sauki zai iya yiwuwa gaskiya. Ga hanyoyin kamar haka: idan da hali ya nemi malami a rinka koya musu online, zai iya saka screen da komai online malami yana koyar da su. In mai hali ne ya biya malamin a wata, ya samar da kayayyakin da za a yi riga musu karatun. Yanzu za a iya wa yara karatu, malami suna kallonsu a screen kuma su yi masa magana ya amsa. To ya musu wannan da ya je ya zauna a ƙasa ko a gari na kafirai wanda ba musulunci ba musulmai, ya cutar da rayuwar ‘ya’yansa. Wannan kuskure ne. Abu na biyu, alhamdulillah akwai hanyoyin koyon karatu da yawa a YouTube, ana yi sosai kwarai da gaske. Shi ma ya bincika zai samu duk abin da yake so a koya wa yaransa, zai iya samu ya koya musu tana karye yadda ya basu baya koya musu karatu. Hadari ne mutum ya ajiye ‘ya’yansa a gari inda ba na musulmi ba kuma baya koya musu addini, ana jin tsoron in suka girma watakila su canja addini kamar yadda wannan ya faru da yawa. Da kuma dai sauran hanyoyi da ba sai na yi bayani a nan, ba zai iya ƙara tunani sosai da zai iya ƙararsu ko shi kansa ya je ya koyo. Idan ya koya ya koya wa yaran, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai su mata sun saba boye karatu kafin su samu ilimin cewa mata za su ji yadda kansu ne, shi ne take cewa yanzu tuhu za su yi ƙabili ne, za su yi sujjada ƙabili saboda sun daɗe wai suna ɓoyewa.
Sai dai su isa ya fara su tuhu sun yi laifi kawai. Yanzu ƙabilin ta shekara nawa zan ce a yi? Ai, tana da yawa. Sai dai a tuba kawai an yi kuskure, amma dai sallah ta yi ai. Tunda sunna ce aka jefar. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa inda take aiki ita kadai take saka hijab, amma kullun cikin wai har zaginta suke, kuma ta ce duk musulmai ne, wai har tambaya suke wai me yasa kullun take sa hijab, ta ce umarnin Allah ne. To ta ce gaskiya ba ta jin daɗin hakan, tana son mallam ya ƙara mata ƙwarin gwiwa.
Allah ubangiji muke roƙo ya mata taimako. Allah taimake ki yar uwa. Kamar rajulul mu'minun ne min ali fir'auna yaktumu imanahu, kina cikin mutane waɗanda suke ba su fahimci addini ba, ko suna da gurguwar fahimta akan addini, ko suna da sakaci akan riƙo da addini, kina rayuwa a cikinsu. kin yi kokari kin yi kokari kuma kin yi abin a yaba miki Allah taimake ki ki ci gaba da saka hijabin ki har ma da niqabi inda dama ki rike wannan imani naki baki sani baki na da nisan kwana ko baki da shi alhamdulillah gurin aikin ki ba su hana ki sa hijabi ba to wanda yake baki albashi bai hana ki ba sai wani gama gari abokin aiki ya takura miki ya je ya tai su zage ki su faɗi duk abin da za su faɗa a kanki wannan baya tsaro ba zai cutar da ke da komai ba ke din yanzu ki tausaya musu su ne ba su fahimci muhimmancin saka hijabi ba ba su fahimci ayoyin Qur'ani suka ce a sa hijabi ba kuma suna rayuwa a cikin waɗanda ba sa sa hijabi kuma suna yaƙar hijabi abin bakin ciki ne mutum musulmi kai baka gina al'adarka ta addininka ba kuma kana rushe ta ka kana ɗaukan ta wasu yanzu kin sa hijabi ai al'adar wasu ne ɗabi'ar wasu ne mummunar ɗabi'a ce ta wasu ba musulmi ba to yaya za ka bar naka tarbiyyar da addini ya ma tarbiyyar da Qur'ani ya maka ka je ka kama tarbiyyar wasu wannan tunani ne da suke kai na kuskure ke ne akan daidai su ne suke kan kuskure ki ci gaba da saka ainihin wato hijabin ki kar ki daga kafa muna miki addu'a Allah ya tsare miki imanin ki ki ci gaba da aikin ki da hijabin ki ci gaba da cin salaran ki kar ki kuskura ki canja har ma Allah ya baki nasara ki jawo wasu a ciki su fahimta Allah ya tsare wa matan mu mutuncin su a wuraren ayyukan su na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai tana da miji amma baya kula da ita wai duk inda ta fita maza suna kai mata hari kuma amma ta ce tana shiga kamala amma sai su ce suna son ta wai abin yana damunta wai amma yanzu har ta kai tana soyayya da wani wai amma a zuciyarta ba ta jin daɗi tana tsoron haduwarta da Allah shine take so mallan ya bata shawara mata aure ce
yar uwata lalle kina cikin hadari lalle kina cikin hadari lalle kina cikin hadari matar aure da za ta zo tana soyayya da wani a waje kin ci amanar aure kin ci amanar mijinki kin zalunci kanki kuma wannan abin da kike in ba su aiki kai ba ƴaƴanki ma sai su ni wannan fatawar ban ji dadin ta ba ta yi muni kwarai da gaske iya cin amana kenan to amma ba wani ya jawo miki ba mai gidanki ne ya jawo miki tunda kin ce baya kula da ki kai kawaici ne baya mata abin da ya kamata ya mata na biya mata bukatar ta na ya mace to kuma wannan ɗaya ne daga cikin illar da maza suke yi wa mata a yau namiji ya ajiye mace baya sauke nauyin da Allah ya dora masa na shari'a a kanta namiji ya ajiye mace baya biya mata bukatunta na shari'ar aure wallahi wannan zalunci ne kuma mantawa kai ai akwai fatawar da muka dada karantawa a baya makamanciyar wannan ita kam ai sai da ta je ta fada ta yi lalata ba ta yi zina ko dai wata ɗaya da wuce ko wani abu kafin wata ɗaya to kaga wannan yana nuna mana wannan abin ya fara yawaita zaluncin da maza suke yi na ƙaurace wa matansu yanzu ka duba fitowar da karanta da zo wai ina son ki amma ba na sha'awar ki to bai wace kuma ya kira buwa da ita wannan zalunci ne wannan da kar wata mace da yadda da wannan gaskiya kuma duk abin da zaki zo ta dalilin sa zai iya jawo miki ki fada cikin sabon ubangiji tabaraka ta'ala da fushin Allah to ki kware ki yakice shi dan haka shawara ta anan kina cikin laifi kina cikin hadari ki nemi mijinki ya dawo ya ci gaba da biya miki bukatar ki idan bai zai bai sallame ki ya sauke miki kurin duk inda zaki ki samu ya sauke miki ki fita ki je ki aure na sunna ki samu mijin da zai biya miki bukatar ki shi ya fi miki alheri da ki zo kina auren sa kuma kina neman maza wannan abu yayi muni kwarai da gaske Allah ya bawa maza ikon gane wannan hadari da suke ciki da kuma hadari da suke jefa iyalansu a ciki Allah kuma ya ba ku su yi kwantu ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai ta kasance tana yi wa wata mata rubutu na messages haka, sakonnin na soyayya. To amma tana tunanin gaskiya matar ba mijinta take turawa ba, wani take turawa da daban, wani mutum take turawa daban. Shine take tambaya tana da laifi wannan rubutun da take, sannan kuma wai yanzu ta rasa yadda za ta yi ta gaya wa matar ta ce gaskiya fa ita ba za ta ci gaba da rubuta mata wannan sakonnin ba, tunda ta tabbatar ba mijinta take turawa ba, shine take neman shawaran malam.
To wai ni da wani injiniya ban sani ba. Daman mata sukan sa ƴan uwansu su rubuta musu wasu maganganu na soyayya sai su tura mazajen su.
Bare fa kamanta wacce ta rubuta tambaya, shi har auren ma ya aure ta, sai ya ashe ba ita ba da ita yake soyayya ba, kanwata ce take ta mai messages ko wata kawata daban.
Subhanallah.
Ya aure ta ta zama dinkin ba ta san komai ba, ya rasa yadda zai ya rubuta shafira ina nema.
Oke, zan yi wannan ku?
Shi ma ba ta ce ta
ya dauka ita ce mai wannan kalmomin soyayya.
Ta iya kalamai da komai. Akai
ta. Ashe iska shirme ne.
Ashe ba mata ba itan bace. Sai da akai auren.
To wannan rauni ne, wato su ba su da fasaha da za su yi.
Wasu ba su da shi, sai dai a danga musu.
Oke, haka ake yi. Wani ma na karu ai. Ashe suna yin haka. To na farko dai, ki baiwar Allah da kike da kwarewa ki rubuta kalamai na soyayya da jan hankali. Bai halatta ba wannan abin da kike yi. Saboda ai ke ma a lokacin da kike rubuta ai kina jin wani abu na daɗi. Kuma ana tura wani da ba mijinki ba, ke kanki din. Ka fahimci me nake nufi? Ita kanta din tana rubuta kalmomi na sha'awa, na soyayya, tana bawa wata, tana tura mijinta.
Ai watan ma wai ba mijinta take tura ba
mashi. Kaddara ne nan matakin farko ne. Bi halatta ba ita ma din ai ta yi.
Ce ma ta yi.
To ai kaga ba ita bane take. Amma za ta iya koya mata.
Eh, na gane.
Yawwa, ta iya koya mata ga yadda zaki ki kaza da sauransu, amma ta amfani da wayarta, ta amfani da WhatsApp ɗinta ta tura mata, ita kuma ta kofi ta tura nan, gaskiya akwai fitina a ciki. Abu na biyu shine, to kuma ya bayyana ma matar aure ce, amma in an tura mata ba mijinta take turawa ba, wani mutumin take turawa, kin taimaka wajen kawalci da yada barna a ciki, kin shiga uku, wallahi ki je ki tuba. Kuma wannan ai magana banza ce ma, wai ki ce wai kin kasa ma yi mata bayanin cewa ba za ki iya ci gaba da tura mata ba, ki je in kika mutu mala'ika ya kama dukanki, za ki bayani ai daga yau ki daina yi, tunda kin fahimci ba ma mijin, to ko mijinta ne ma bai halatta ba, ballantana kuma ba mijinta ba. Abinda za ki gaya mata, ki ce wance na ji karatu, na tambayi malamai, ko na ji wata an yi tambaya tana aikata irin abin da muke aikatawa, gaskiya ba zan ci gaba da yi ba, ina tsoron kada Allah ya kama ni, kuma abin da ne na baya ina neman Allah ya fi, ki gaya mata. In kina jin tsoro, ki yanki wannan karatun da muka yi ki tura mata. Allah ya ganar da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta kasance ɗaliba mai neman ilimi, sai kuma Allah ya jarabe ta da rashin lafiya, wai gaban hannayenta ne ta suke kumbura, ko ibada ba ta samun yi, ba ta samun damar yin aikin gida, ta sha magani wai amma ba a warkewa, a yadda ta faɗa wai sai dai a samu sauki na lokaci. To shine take neman malam ya ba ta shawara ya za ta yi, kuma a taya ta da addu'a Allah ya ba ta lafiya.
Na farko muna roƙon Allah, Allah ya ba ki lafiya. Allah ya ba ki lafiya. Amma shawara ta shine a dada neman magani, ko na Bature ko na gargajiya. Ban fiye gamsuwa kai tsaye da irin waɗannan maganganu a ce wai wani ciwo gashi ba a warkewa kwata-kwata ma, sai dai a samu su. Ina yadda akwai irin waɗannan, amma dole akwai wani sababi. Wataƙila asibitocin da take zuwa ne ba su da ƙwarewar da za su iya gane menene dalilin wannan kumburin gaɓɓainata, ko kuma ba ta da hali da za ta kai kanta asibiti mai kyau da za a iya mata bincike. Amma duk wata cuta da ka sani akwai maganin ta. To amma ki ci gaba da addu'a, kuma ki ci gaba da neman magani, ki iya abin da za ki iya yi, abin da kuma ya gagara sai a bar wa Allah. Allah ya baki lafiya, Allah ya barkar da ke, na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa shekarunsa 25 amma yana tunanin aure ba yanzu ba. Ya ce yana da aiki, alhamdulillah. To amma wai yana da wata lalura, wai mai suna Becker muscular dystrophy. To wata lalura ce yace wadda take kashe jikin mutum a hankali, ƙarfinka zai, yace ƙarfin mutum zai ta raguwa, shekaru suna tafiya, wasu ma suna iya daina tafiya saboda wannan lalurar. Yace yana shakku akan magana aure gaba daya, akan ko zai iya sauke haƙoƙin aure. Shine yanzu yake tambaya shawaran malam akan lamarin, sannan kuma yace zai ma iya haƙura tunda dai Allah ne ya dora masa.
Na haƙur.
To shi ma dai mun tuntubi likita. Dr. Umar Yamu.
Ita akan Becker muscular din?
Eh. Bari mu ji abin da ya ce.
Bluetooth mode.
To ga abinda likita ya ce.
Sannan kuma ga shi matashin da yayi wannan tambayar. To ban sani ba, likitoci ne suka riga suka gama bincike aka tabbatar da lalura ce take damunsa ko dai hayan da tunani ake ita ce take damunsa. Saboda gaskiya wannan lalura. Sannan kuma ga shi matashin da yayi wannan da likita zai iya fara aiki har ya gama bi. Lalura ce take damunsa ko dai hayan da tunani ake ita ce take damunsa. Saboda gaskiya wannan lalura ce wadda ba a fiye samun ta ba. Dan likita zai iya fara aiki har ya gama bi samu irin wannan case din ba a rayuwarsa. Sannan kuma lalura ce wadda a yanzu haka babu maganin da ake sha a wurin, sai dai magunguna da mutum za a ringa ba mutum wanda za su tallafa masa kawai. So gaskiya yanzu ni na ce zan ba da ansa wannan tambayar, zan yi kuskure saboda ban san yanayin cutar take ba a jikinsa. So idan akwai wanda zai ba da ansan nan, ina tsani likitocin da suka tabbatar da wannan cutar suka gane ya yanayin ta take a jikinsa, su ne ya kamata su ba da wannan amsar wannan tambayar gaskiya.
To doctor, muna maraba insha Allah za a isar da.
To yanzu a nan gurin. Shi doctor ya nuna ya tabbatar da zai iya a samu ciwon ko? Da yake nan. To dan mun abin da muke so mu tabbatar shine shin akwai ciwon?
Akwai ciwon.
To akwai ciwon. To amma yanzu shi abin da daktar yake shakka, shi wannan mai tambayan mara lafiyan yaya aka yi ya tabbatar da cewa wannan ciwon wannan din ne?
Tunda ya faɗi sunan?
Tunda ya faɗi sunan. To
ko an tabbata masa?
Eh, to ba mamaki kuma tunda ya faɗi sunan. Wataƙila da ya kamata a yi hira da likitansa da ya tabbatar, amma dai abin yana da sauƙi. Abu na farko shi ne a yanzu da yake a yanzu, idan yana jin yana da lafiyar da zai iya yin aure ya riƙe mace, ya halatta ya aure ko da ku da ciwon a jikinsa, tunda hankali abin yake zuwa. Da haka halaccin aure gare shi tunda yana da bukata kuma zai iya yi, ciwon bai gama kashe shi ba, to ya halatta ya aure. To idan ya yi auren yana ci gaba da shan magani ko ciwon ya ci gaba, to shi ma ba sake matar zai yi ba, sai ya bata zabi. Wance ga larurar da Allah ya jarabe ni, zaki iya zama da ni a haka? A wallahi ba komai, zan yi ta maka hidima har Allah ya dauki raina ko ya dauki ranka. Shikenan ya halatta ya auren sa? A'a, ba zan iya ba. To sai ya sallame ta, ya mata ihsani, ta tafi, sai ya je ya nemi wata macen da ta yadda da larurarsa za ta iya zama da shi. Yanzu wannan akwai matan da malam, inda za a aure su din a sasu a gida, a bada abinci da safe da rana, wato ko motsi in baya yi za a aure shi. Da haka ka bashi komai ya saurari wannan bayani, ni ban ga dalilin da yasa bai yake yin aure ba, kawai a samu negotiating da yarda da matar, in ta amince da ta iya yi, iyayenta sun amintu ya je auren su, saboda a matsayinsa na dan adam namiji yana buƙatar mace a kusa da shi, kuma ma mai ciwo ai yana buƙatar mace za ta kula da shi, dan haka ya halatta ya aure. Idan matar da zai aura ta aminta za ta iya kulawa da shi, damun ai hakkinta ne, kuma ta sariyar ta ce babu komai. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah ayi wa maza wa'azi masu kwace yara tun suna ƙanana daga wajen iyayensu mata, idan sun rabu kenan. Tace kuma ba rukun kirki suke yi wa yaran ba, ƙarshenta ma kawai dan su kuntata wa wannan iyayen matan ne. Shi ne take cewa a faɗa musu akwai sakayya tun daga duniya, kuma akwai hisabi tsakanin su da yaran nan.
Gaskiya ne,
kamai wa'azin
yana daga cikin damuwoyi da ake samu idan aure ya mutu. Wasu mazajen su karɓe ‘ya’yansu su ce su za su riƙe, wato ba za ka iya sakin jiki ba ne malam, ka faɗi wata fatawa tsayayya guda ɗaya akan wannan abu, saboda matsalolin suke faruwa yana canjawa. Duk wanda ka ga auren matar ya mutu ya ce sai ya riƙe ‘ya’yansa, akwai wani abin da ya dogara da shi, yana gudun ko hali da ɗabi’ar matar ta riƙe masa ɗansa. Matar da take da wannan sifan ita za ta riƙe mai ɗansa, ba zai yadda ba, don me ya fi kowa sanin halin matar. Na ɗaya kenan. Ba mamaki kuma akwai waɗanda suke neman kuɗi ma da sana'ar, sana'a ce. Miji ya mutu a wannan aure ya mutu, ki ɗebe ‘ya’ya don a rinƙa ba ki albashi, kuɗi suke karɓa tsugu, wani sai rinƙa ba da 100, 200, 300. Da sunan a ciyar masa da ‘ya’yansa, kuma ba ciyar da su ake ba, duk kuna yi mata, kuma duk an sani. Ka je kai ta tura kuɗi a kula maka da ‘ya’yanka, ta rinƙa canja a tambofi tana yin zawarci da su. A je a yi kwalliya wani da kuɗinka da ka bayar a kula maka da ‘ya’yanka. To kaga wannan ba za a ba su fatawa a ce su je su miƙa wa mata ‘ya’yan haka a kai ba. Duk da cewa akwai hadisi almar'atu ahaqqu bi waladiha ma lam tankihi, mace ita ta fi cancantar ta riƙe ɗanta matuƙar ba ta yi aure ba. Lallai a ƙa'ida ɗa ya kamata ya zama yana hannun mace, musamman ɗan da ake renonsa ba wai babba ba, in ba ta yi aure ba. Ita ma tana yin aure, to ta mai da shi gidan ubansa, ubansa shi zai riƙe ya ci gaba da kulawa. Abu na biyu kuma, su matan malam suna da gaskiya. Wani lokacin mutum zai ta burin shi zai riƙe ɗansa, ya je kai ɗan wajen kishiya, ita kuma kishiya ta yi ta azabtar da ɗan, yana faruwa. Saboda magana ta Allah, galiban yanzu kishiyoyi ba sa iya riƙe ‘ya’yan da ba nasu ba, sai dai in miji ya zama jajirtacce tsayayye mai sa ido mai kula, ba zai bari a masa ganganci a gidansa ba. Amma yawanci idan mutum ya ɗauke ɗan ya kai wai ya ba wa matarsa za ta kula masa da shi ɗan kishiya, matan wannan zamanin da yawansu ba sa yi, suna da ha'inci da cin amana. To kuma kaga mace ba za ta ji daɗi auren ta ya mutu ba, ana azabtar mata da ‘ya’yanta. To ita wannan baiwar Allah, ai sai a gaya mata me yasa ta kashe auren. Su ma ku daina kashe auren. Na sha gaya wa mata a karatu, wani lokacin laifin da miji zai maka ka haɗiye ka shanye, saboda gudun baƙin wulaƙancin da za ka iya tararwa bayan an sallame ka, ya hana ki kwanciyar hankali bayan ya rabu da ki. To gwandama ki jure da rashin kwanciyar hankalin da kike tare gargashin aurensu, ‘ya’yanki suna tare da ke. Ana iya zaman aure ba don halin miji ba, don kawai ka kula da ‘ya’yanka. ‘Ya’yanki jarinki, ‘ya’yanki rufin asirinki. Ki zo ki kashe auren, ki biye zuciya ki kashe auren, ki zo ki tafi ‘ya’yanki su galabai ta su tozarta. Musamman abin tausayi waɗanda suke da ‘ya’ya mata, ki bar ‘ya’ya mata gantan gantan a hannun kishiyoyi. A ji yaranki ‘yan mata suna fita yawon neman maza, ba ki hankali ba, ba ki tunani ba. Wanda ki daure duk wata damuwa ki haɗiye, ki manta da shi mijin, ki ɗauka ba kamar ba ma auren ke wake yanzu kina tarbiyyar yaya ne kiraka Allah ya sa su aure Allah ya sa su kwari shikenan duka bangarorin guda biyu gaskiya suna da damuwoyi suna da matsala haka mijin da yake da haki ko yake da shakka akan tarbiyyar da uwa za ta yi wa yayansa wata kila a galabaitar masa da yaya wata kila a mai da su ma marasa addini wani gidan za ka ga malam ba su da addini ɗan duniya ne kawai ka dauki ɗanka kurin ka je ka bar mata zai lalata maka da ai dole ka yaki karɓi ɗanka saboda ita ma ta saba shari'a ai shari'a ba ta ce a bata ɗan ta ne ta tozarta shi ta wulaƙanta shi ba to wannan shine dole sai an duba bangarorin guda biyu Allah ya ba mu nasara Allah ya ganar da mu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan tambayar sai naga kamar mun ansa ta last week take cewa yake cewa ko take cewa baya wankan janaba wankan haila kawai take wannan ai mun amsa ta wai bata san cewa fitan mani yana sa ai wanka ba
eh mun ba da amsa
sallolin ta da suka wuce ta waye shine
eh tunde ta istighfari ta tuba zuwa ga Allah na'am
Mai tambaya ta gaba take cewa tana da kishiya ita ce amarya amma kuma wai kwata-kwata ba sa jituwa da kishiyar kullun cikin fada suke baya sa ta abubuwa wai ita sai dai ya sa ta baya sa waccan din wacce suke
wani gida ko amarya
uwar gidan kenan baya sa ta sai dai ita wannan din ai ta sa ta aiki kuma an bata yi ba ya zama laifi shine take tambaya ya halatta taitayin a ce ita kadai za ta sa aiki
na farko dai sai ai hakuri ina baki hakuri dangane da zaman aure din yana buƙatar hakuri kuma mazan kala kala ne akwai wanda yake kula da adalci akwai wanda yake kula da haƙƙi akwai wanda yake lura da ya kamata akwai wanda kuma gaskiya baya yi a ka'ida in mata guda biyu ne to kowa ya kamata a ce an raba mata aikin ta bai kamata a dora miki aikin da ba naki ba idan aka dora miki aikin da ba naki ba aka ce ki an zalunce ki a nan gurin kina da zabi ki dan biyayya wa mijinki ki samu matsayi a wajen mijinki wannan abu ne mai kyau tunda ba za ki cutu ba ki zai ki ci gaba da yi amma ya sani wannan aikin ba ke ya kamata ki ba wanci ne ya kamata ki ta yi abu na biyu idan aka yi ta saki aikin ya miki yawan da zai iya cutar da ke kuma ba naki ba ne to ya halatta ki nuna cewa ba za ki iya ba ba wai dan bai isa ya saki ba amma ki ce ba za ki iya ba an shiga aikin ki a sa waccan ta je ta yi amma ki sani cewa wani namijin yana da rauni baya iya bude baki yana tsoron wance ya bude baki ya ce mata wance yi kaza ba zai iya yi ba to ta kila mijin ki irin wannan mutumin ne dan tsare auren ki dan tsare mutuncin auren ki dan tsarewa wata kila akwai tarbiya akwai yaya ina ba da shawaran ki ci gaba da yin aikin in dai ba za ki cutu ba amma ki gaya masa wannan fa ba a nauyin ki bane amma kina yi ne dan ki masa biyayya wata kila miki addu'a ce wance wallahi na sani nagode kuma wani abin da yake faruwa shine ba ta ba ku ganewa wani lokacin idan miji ya samu matar da yake son ta yake jin dadin mu'amala da ita to yafi gamsuwa ya bata duk wani aiki ta yi masa kawai ya huta da bakin cikin waccan yanzu wata din in an sa ta wata kila uwar gidan ta rena shi ba za ta yi ba amma ke kuma ya san in ya saki zaki kin ga privilege ne a wajen ki matsayi ne a wajen ki alhamdulillah mai gidanki ya dauko aikin da uwar gidanki ya kamata ta yi tunda ita bata masa biyayya ya sa ke kina mai biyayya kina yi to ni ba zan baki fata in ce ki daina yin aikin ba kuma dan matsayin da kike da shi matsayi da kike da shi a wajen mijin naki kuma ki rasa shi ni dai a iya fahimta ta a wannan bangare ina ganin akwai mazajen da suna sa matarsu su yi musu aiki ne wasu matan ko da aikin ba nasu bane saboda sun fi jin dadin aikin wadannan din kuma sun fi musu biyayya ba wai dan mugunta ko dan keta bane to ba mamaki matsayinki ne ya kai a wajen mijinki ya zabe ki yake saki ayyuka yi min kaza karki dauki wannan abun akan matsayinki ta karki dauke shi a matsayin mugunta wata ila matsayi ne kike da shi ya saki ke to kin ga wannan sai ki ci gaba da yi Allah kuma zai baki lada wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa assalamu alaikum tace I'm a medical doctor who had completed my NYSC and to continue with the with residency I have to travel to some selected states including Abuja to write an exams and I read a hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam which prohibited the traveling of a female without her muharram and I am not married my brother and father have other things to do going and cannot go with me for the exams please Malam what do you suggest I do and finally she said please Malam include me in your prayers may Allah subhanahu wa ta'ala grant me a pious husband amen
cha alhamdulillah nan abin da nake so nuna mana ya kamata mu yi Allah godiya a ce ana samu yara ƴan mata ƴan boko masu kishin addini da tsoron Allah irin wadannan yanzu wannan da Hausa abin da take faɗa yarinya ce budurwa likita ta kai wani matsayin da tana so ta ci gaba da ayyukan ta na likitanci dole sai ta je wasu garuruka Abuja Lagos ina ne ta je ta zana jarabawa don ta samu wani matsayi da za ta samu to amma ita ta karanta hadisi annabi ya hana mace ta tafiya ba muharrami kuma babanta da ƴan uwanta suna da abubuwan da za su yi ba za su raka ta ba shi ne take neman shawara yanzu ya za ta yi na farko wannan yarinya Allah ya ƙara mata imani
amin
Allah kuma ya ƙara mata fahimta addini Allah ya taimake ta hadisin cewa bai halatta ga mace ba ta yi tafiyar kwana da yini kwana da me?
Da
yini face da muharraminta to kamar yanzu a Najeriya yi inda ga Kano ne za ta bai kaga bai kai kwana da yini ba idan a Maiduguri ma take bai kai kwana da yini ba za ta iya hawa jirgi a awa ɗaya ma ta je inda za ta je awa biyu ma
tana da hali
yau dan haka da ta yi asaran wannan aikin da matsayin sai ta hau jirgi idan ta hau jirgi zai kai ta cikin ƴan lokaci kaɗan kaga ba ɗauki wannan tsawon lokacin da hadisin ya faɗa ba ka fahimta wannan kenan abu na biyu in ba ta da kuɗi ta ware ta tara kuɗi for that purpose abu na uku in ta hau motar ma ba ta saba hadisin ba tunda in dai lokacin ne bai kai ba abu na hudu kuma ya zama mata larura tunda ba wanda zai raka ta yanzu a nan za mu fifita janibin samun aikin nata akan musa ta bar
tafiyan
ta yi asara kuma a yi asaran wannan mace mai imani irin wannan a aikin likitanci da aka ya halatta ta tafi ko ta hau jirgi ko ta tafi a mota ya halatta ba laifi ko da kuɗin wanta bai raka ta ba ko babanta bai raka ta ba we have heard your question and it is very clear and understood as engineer read it now we prayed for you for your piousness alhamdulillah and your dedication to your religion and good understanding of the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So may Allah make it easy for you, continue to protect you in your life, and we are also praying for you, may Allah give you a pious husband that can take care of you, protect your interests, and so on and so forth. The answer is as follows. if you can reread the hadith, the hadith does not affect you. It does not affect you. Since you are living in Nigeria, the duration that is mentioned in hadith, in that hadith, you cannot cover the duration before reaching the destination that you want to reach. So it will not affect you. You can go. And there's another solution to your question, is that you can use you can go by air. There's no any place in Nigeria that you can take 2 days or 1 day before reaching the place in Nigeria. So you can go by air. If you will go by air, the hadith does not affect you. And if, even if you will go by road, I hope that the hadith will not affect you. So you can go. Don't allow the opportunity to pass without participating in that exam that you are saying. So you can go, inshallah ta'ala. Even if it happened that the duration can affect you, it is a darura, because you don't have anybody that can escort you. So you just go and do your exams, come back, inshallah. And we are praying for you. May Allah make it easy for you. And may Allah accept our ibadat. Wa shukran jazilan. Now.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa wai duk wankan da mutum zai yi alwalad da mutum zai yi duka a cikin wanka, wai dole sau dai dai kawai ake yin alwalar?
Eh, sau dai dai ne zai. Za a yi mara dai dai ne. Sannan sai a zo a yi. To, ai alwalar ma, ai ana yi ne ga, ai wankan ma ya shanye alwalar gaba daya. Wanda ma zai yi wanka gaba daya, ai ba sai ya tambayi sau nawa zai yi alwala ba. Yawwa la halu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa sun samu matsala da matar yayanta, suna fada da ita yayan da suka zo da mamarta. To ya dinga shigan wa matarsa yana furucin ta fi kowa muhimmanci a gunsa. Sai mamarta ta ce ta yi shiru. Sai ta ce wance, idan kika ƙara magana, Allah ya tsine mata albarka. Allah ya tsine miki albarka, ta faɗa. To bayan gama faɗin dai ta nuna ta yi nadama, faɗa mata wannan kalaman da ta yi, to shine tana so mallam ya mata ƙarin bayani akan wannan tsinuwar da mahaifiyarta ta yi. Wai mahaifiyar za ta yi istighfari ne, sannan kuma ko addu'a za ta mata, shine take tambaya wannan tsinuwar za ta bi ta, ba da dai sake magana ba ta ce a lokacin.
Tsinuwar ba za ta bi ta ba, kuma tsinuwar ba ta da amfani. Tsinuwa ce da aka yi ta cikin fushi kawai. Ba an yi ta an kast da niyya ba. So ki je ki ci gaba da biyayya wa mahaifiyarki, kuma ki ci gaba da addu'a. Amma nan tsinuwar ta kuskure ce, kuma ba a yi ta akan gaba ba, kuma ba zai taba ki ba, zai shafe ki ba, insha Allah. Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tun tana yarinya, mai gidan da ya rike ta wai ya takura mata haye ta jima'i da ita har sau da yawa.
Ban gane ba fa.
Dan uwanta ne ta aka kai shi, aka kai ta riko gidansa. So wai haye ta lalata da ita sau da yawa. So yanzu ta girma, dan sa yake son ta kuma zai aure ta.
Dan mai gidan.
Dan mai gidan. Shine take tambaya wai a musulunci ya halaccin auren ya halatta?
Allah so ya halatta. Ai zina ba ta haramta halal, haka malamai suka ce. Zina la tuharrimu halal. Wannan saduwar da suke ai ba saduwa ce ta sunna ba. Da saduwa ce ta sunna, da saduwa ce ta shari'a, har abada dan bai zai aure ta ba. Amma saduwa ne na laifi, saduwa ne na sabon Allah. Kuma tun da dai ɗan bai sani ba, kuma ba wanda ya sani, to ya isa ka karki sake fadan maganar nan kin yi tambaya an baki fatawa ki je ki auren ki da yaro ki ne sanci ubansa kuma ko dai suwar wani abu kare sake kawo ki hada ki da shi amma ya halatta daga nan nake kira ga mutane su ji tsoron Allah mutane su ji tsoron Allah mutane ku ji tsoron Allah yanzu a dauko maka yarinya don ka taimaka mata ka ajiye ta a gidanka saboda cin amana da rashin mutunci mutum yazo yana kwanciya da yarinyar da aka kawo gidansa kuma yar uwarsa an kawo ta don ta taimaka wa iyalinka ka miƙe ita kamar karuwa yanzu me wannan halin me wannan ɗabi'ar yana so ya gama da duniya lafiya wannan wani irin dabbanci ne wannan wani irin cin amana ne wannan to yanzu gashi ka gama barnar da kai da ita ɗanka ya zo kuma yana son ta zai aure ta kai Allah ya sauke shawara ta biyu injiniya idan akwai wani mai neman ta ba dan mai gidan ba to ka ta aure dan mai gidan don kwanciyar hankali da kuma tsare mutuncinta da kimarta ta aure wancan wani ba dan daban ba dan mai gidan ba amma wannan shawara ne ba dole bane wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa wai kayan daki ne na ƙauwarsa yana neman kuɗi zai kasuwanci sai ta ce masa sai ya ce ta siyar ta bashi kuɗin ya kasuwanci sai ta ce to ai kuma idan ta tashi siya kuɗin ba zai ishe ta ba ta sai sababbi sai ya ce to zai ba ta kuɗin a matsayin sanda aka sai mata kayan a sababbi
ban gane ba zai ba ta in yazo biya
in yazo biya
yanzu ta siyar masa da kaya ta siyar da kaya a matsayin tsofaffi
yau tsofaffi ne kayan amma idan za a biya ta kuɗin sababbi za ta biya shine yake tambaya riba ta shiga ko kuma
raikuwa riba ta shiga ai bashi ne da ƙari ba wani kwana-kwana ce bashi ne da ƙari idan suna so su halatta wa kansu wannan kasuwanci wani zan sayar da kayan ɗaki na ka je ka juya kuɗi da abin da aka samu ka rinka ba ni riba ka ga riba ta samu wataƙila shekara biyu shekara uku tana cin riba tana cin riba ran da ya zo zai biya ta kuɗinta to zai biya ta kuɗinta ne iya kuɗin da ta saka a cikin jarin nan shi zai biya wancan riba da aka yi ta rabawa tana amfanuwa kaga ta ga wannan halal ne amma ya je karɓi kuɗi ya rike ya ta cin moriya ran da zai dawo da shi kuma ya dawo mata da shi a matsayin sama da abin da ta ba shi wannan riba ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wata matsala ce wai take damun shi akan matar da zai aura ya biya sadaki saura kayan lefe wai duk lokacin da suke baya da ita wai shauki yake ji har ya dinga mazi yana bata shi wai ko gidansu ya ji wai idan ta taba shi a yadda yake fada wai sai ya ji mazi shine yake so wai idan zai yi sallah sai yayi wanka kuma menene wai halaccin abin da suke yi shi yana tunanin sau da an biya sadaki
na farko dai haram ne yake aikata wayar sai ka daina tunda jarababbe ne kai kaga sai ka hakura da buga wayar na biyu ka daina zuwa gidan nasu ba tunda lokacin auren bai yi ba yanzu me ya kai shi ma ya taba ta ko ta taba shi
suna ganin an biya sadaki dama
ba da sadaki ba shi yake halatta mutum mu'amala da
shi ba yau shine jan hankalin da za a yi shi a tunaninsa
ba da sadaki ba shi
ba sadakin
a ai ba daura aure ba sai an daura aure idan kuna so sai ku hakura da sauran tsarabe-tsarabe juma'a mai zuwa ku je a daura muku aure ku je ku tafafata sauran bukatu kuma kwazo ku yi su daga ƙarshe amma nan haram kake yi haram take yi ka daina zuwa gidan ka daina buga mata wayan ku ta zaman jira shi ma wannan ɗaya ne daga cikin illan dogon neman aure yana zuwa da matsaloli da yawa ya ku iyaye dogon neman aure yana zuwa da mashakil fitintinu suna nan da yawa Allah ya sa mu gane na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai a wajen aikin su ne ya aru wani abu ba a sani ba ya ajiye shi yanzu kuma aka sace abin wai shi ne yake tambaya sai ya biya
ware kuwa me yake so mu ce masa ka je ka dauki kayan mutane ba da izini ba kuma aka je aka sace ba dogon turanci ka je ka nemo kayan su ka maida musu sai ya biya in ba haka ba kuma sunan ka barawo kai sata ne don ba da izini ka dauka ba wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su biyu ne a wajen mijinsu kowace da gidanta tace amma waccan din wai yana abincin da yake ba ta gaskiya ba irin nasu ba su dankalin turawa da kwai yake kai mata wai ba ta cin shinkafa su kuma sai ya dinga kawo musu dankalin Hausa
ci mai gidan
eh eh shi da su shinkafa to shine take tambaya hakan yin adalci ne
to ba mamaki kafin ya aure ta ta mai sharadi ita dankalin turawa za ta ci kuma ba ta cin kaza wataƙila ko ba ta da lafiya wataƙila
ta ce lafiya ta kalo sai da na tambaya ko akwai lalura ne ta ce ai lafiya
to bai adalci ba bai adalci ba mijin bai adalci ba a tunatar da shi ya ji tsoron Allah abin da ya ba wannan gidan ya ba wancan gidan in ba haka ba zai tashi ran tashi alƙiyama bangaren jikinsa gaba ɗaya a shanye azube wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana sanya ya aure amma baban shi ya hana yace kuma yana da buƙatar auren nan yace saboda yana da ƙarfin sha'awa kuma yana da sana'a yace dan Allah mallam ya taimaka yayi jawabi insha Allah zai dawo bidiyon sai ya kai wa mahaifinsa ina gama daga ƙasar Ghana ne ko Cameroon da ya turo
to na farko dai abinda shari'a ta ba da dama wa uba akan ɗansa akan aure ya ba shi shawara ita ku shawara idan an ba arfa ba dole abu ba wataƙila an ba da shawarar mutum kuma yana ga wani akwai wani abin da ya fi wannan shawarar muhimmanci abu na biyu uba ya sani duk wani uba ya sani cewa ba yi da haƙƙin ya hana ɗansa aure bai da haƙƙin ya hana ɗansa aure a lokacin da ɗan nan yake da buƙatar auren kuma a lokacin da ɗan yake da ikon ya riƙe aurensa babu wannan dalilin a shari'a auren nan ibada ne auren nan Allah ne yace a yi auren nan shari'a ne yaya mutum ya kai munzali ya balaga kuma ya boye ya bayyana kunyarsa ya bayyana sha'awarsa ya ce shi yana cikin sha'awa kuma ya ce yana da sana'a kuma a ce ba zai aure ba saboda wani ra'ayi ko na fahimta shi na uban uba bai da wannan haƙƙin bai da wannan ikon saboda shi aure wani abu ne tsakaninka da Allah haka duk yaron da ya ga yana so zai aure in ba kai masa aure ba ka ce je aurensa kai masa addu'a Allah sa masa albarka amma ka ce wai ba za ka yi ba to za ka iya bashi maganin sha'awan ne ba za ka yi maganin sha'awan ba kamar yanzu yarinya ce ta kai munzalin aure tana son ta yi aure a ce kuma wai dole sai ta je ta yi karatu kuma ita ta ce auren take so akan tilasta mata ta je ta yi karatu wataƙila ce tana zina mai amfani haƙƙinta ne a auren da ita a taimaka mata sai dai idan ba hali ko kuma ta zo da mutumin da yake mutumin banza ne da haka wannan uba ya yi haƙuri ya san halewa ɗansa ya je auren nan duk da cewa ba hakkinsa bane, kuma in dan yayi auren bai saba wa Allah ba saboda yana bukata. Kamar yanzu mutum ya ce zai tashi yayi wani abu ne na ibada a ce kar yayi, bai da haki. Kuma ana bin mutum ne akan da'a, yanzu wannan hana shi auren da yayi ai ba da'a bane, ba bin Allah bane, kamar yana kokari ya hana shi abinda Allah ya ce yayi ne. Allah ya ce fankihuma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', Allah ne ya ba da ka'ida, ya ba da doka ayi auren nan. To kai kuma babanka ya zo ya ce bara kai ba, me yasa ba yanzu zai ba banga dama ba? A'a, wannan kan gargajiya ne, ba addini bane. To amma a ƙarshe ina baka shawara ka ci gaba da yi wa babanka biyayya, ka ci gaba da lallaba shi, ka hada shi da abokanansa da yan uwansa da malamansa, ya yi haƙuri ka je ka yi aure. In kuma ka ga ka mutu za ka saba Allah ka je ka yi auren ka kawai. Allah ya sa albarka.
Daga kamar yake sunan shi ya ce
Ishaq
Rabi'u.
To Allah ya ce maka, Allah ya ce maka.
To Allah ya sa, ya ce a bidiyon ma zai ɗauka ya kai wa mahaifin nasa. Allah ya sa ka da alkhairi.
Na'am.
Wannan yake cewa wai yana da iyaye guda biyu, shine yake cewa ya dace ya bawa babansa 10,000 maman kuma ya bata 5,000 saboda jarin baban ne yayi ƙasa.
Ba laifi. Zai iya.
Okay. To Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa shi mazaunin Saudiya ne. To lokacin corona ya dawo Najeriya ya aure da niyan idan ya dawo sai matar shi ta biyo sa. So aka yi ta neman visa bai yu ba. Ta je Abuja kusan sau biyar dai bata samu wannan visa ba, dai iyayen suka matsa ya sake ta. To kayan ɗakinta sai aka ce za a siyar da mamansa da ita maman yarinyar. Aka zo aka siyar da kayan ɗaki, aka ajiye kuɗi. Ina ga san da aka yi auren kenan. So daga baya kuma bayan sun rabu sai suka ce to bari su mai musu da kuɗin, tunda ai ba zai yi a ɗauka a tafi da su Saudiya ba dama. To tunda aure ya mutu sai aka ce za a mayar da kuɗi. Sai suka ce su kuma ba za su karɓi kuɗi ba, dole kaya za a ba su, ko kuma su ambaci kuɗin da suke so sai shi za a ba su. Har ƙara kotu suka kai. To shine yake cewa shi idan ya dage iya kuɗin nan da aka saida zai bada yayi laifi?
Bai laifi ba. Tunda ai da yarjejeniya aka saida kayan. Yarjejeniya aka saida kayan. Idan aka dauki kuɗin sai ya ba su.
Eh, amma je kotu yanzu sai da alƙaliya ina.
Eh, shikenan. Amma dai a shari'a dai alƙalin ma zai duba shari'a abinda zai ga musu kenan. Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa, take cewa wai ya halaccin saka abaya irin wanda take mai fadi ba mai kama jiki ba, amma wai sai dai gyalen baya wuce kirji.
Idan ya rufe jiki, dama abinda ake son mata su sa kayan da zai rufe jikinsu ba za a gani ba, ya halatta. Inda ya rufe jiki bai ba da shape ba, bai ba da alamar jiki ba, ya halatta. Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai idan kashin kare ko fitsarinsa ko yawunsa ya taɓa mata kaya, dole sai ta wanke sau bakwai. Sannan idan musulmi wai ya bar sallah ya daina wankan janaba, idan ya tuba wai ya dawo wai sai ya wanke kayan sawarsa sau bakwai kafin su zama masu tsarki, wai kuma sai ya yi wanka.
Hadisi ya zo dai, idan kare ya yi lallagi a cikin kwanan ɗaya daga cikinku, idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a. Hadisi ne ya zo annabi ne ya faɗa, in dai kare ya saba ki ya zama miyau ɗinsa sai an wanke sau bakwai. Ulahunna bit-turab, na farko a sa turbaya. Haka hadisi yake sahihi ingantacce, dangane da idan ya taɓa wannan. Amma banda kashinsa da fitsarinsa, shi kashinsa fitsarinsa an wanke ya wadatar. To sai kuma ɗaya maganar mai ita ce? Me ce?
Wai idan mutum ya daina wankan janaba.
Ok, wanda ya daina wankan janaba baya kawai ya daina?
Ya daina sallah, ya daina wankan janaba. ko idan ya tuba sai ya wanke kayansa so bakwai kafin su zama masu tsarki?
A'a. A'a. Me ya samu kayan, me ya laifin kayansa? Ba abin da ya samu kayansa. Kawai dai ya je ya tuba ya ta istighfari. Dan yana shakkar tunda baya sallah yanzu ta ila akwai najasa a jikin kayansa ya wanke sau daya wadatar. Ya je ya ta istighfari kuma lamarinsa sai Allah ya san yadda zai yi. Dan wannan mujrimi ne, ba karami ba. Haka kullum mutum ya daina sallah ya daina wankan janaba.
Haka ce. Kar da fa boka ne ya sa shi.
Allah ya soke.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da magi bai ita ta raini magiyan in ta girma. Tace to idan tana sallah ko tsayuwar dare ko farilla ko nafila magiyan za ta yi ta shiga gabanta ko ta ture ta sai ta sake dawowa. Shine take tambaya ya matsayin sallar ta.
Sallar ta tana nan. Sallar ta tana nan. Tunda ai dabba ne ita wannan ba ta da hankali. Babu doka babu shari'a a kanta. Lalle ai kokari a hana ta indai hannu amma tunda ita babu wata doka a kanta. Ba ainihin ba za a ce a sallar ta bace ba duk da akwai hadisi akan kare shi ma ba dokan akan su to amma shi su kare an specify ɗinsa. An ambace shi an mato na musamman. Wallahi wala.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai ya kusan shekara biyar da yin aurenta. Wai amma lokacin da ta yi auren, wai akwai igiyar auren wani a kanta ba.
A'a.
Ta je ta yi wani auren. Wai amma dai yanzu Allah ya sa auren wancan ya mutu.
Na biyun?
Na farkon. Aure ta a kan aure. Shine take tambaya, gashi kuma har san haihu da wannan. Shine take tambaya ya matsayin wannan auren da ta yi na biyun yake. Gashi har san haifi yarinya ɗaya.
To ya aka yi, ya aka yi auren ya mutu wancan ɗin?
Ina ga irin a saki mutum
mana sai da
zuwa an dawo da shi ya ki komawa sai ya je wani auren
sai ta je ta istighfari su tuba kawai a je a istighfari a tuba a tuma a koma ga Allah an yi laifi abinda aka yi kuma ba daidai bane wallahi wala
Allah saka da alkai wanda take cewa wai idan janaba ta kama ta wani lokacin ba ta son yin wanka wai sai take yin tayammama amma dai hankalinta baya kwanciya shine take tambaya
ba ki da dalilin da zaki taimama saboda kawai ba kin son yin wanka babu wannan dalilin sai dai idan kin taba ruwa sai dai idan kin taba ruwa ruwan zai cutar da ke to wannan kina dama ki taimama ko kuma babu ma ruwan gaba daya dan haka ya halatta ai taimama ne idan mutum ya taba ruwa zai cutu amma in ba cutu ba ra'ayi ne kawai wannan bai halatta ba kuma akwai hadari kina yin ibadan ki ba karɓar biya ba kenan tunda babu tsarki a ciki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai su bi ne a wajen mijin su sa da ta masa magana akan dubu ɗaya da yake bayarwa na cefane wai yau kusan shekara uku kenan ya daina cin abincin ta ita ɗayar
kuma matarsa ce
ɗayar kuma haka ji zai kawo mata ta yi abinci tana kallo to wai har sai ya samu karaya a yatsansa sai aka ce sai yayi sati biyu zai hau sama ina ga ita a sama take ɗaya a ƙasa to yanzu ta ce satinsa goma bai hau inda take ba ta ce kuma har office yana zuwa
a'a
ta ce rashin adalci dai kala kala shine take cewa za ta iya neman ya sauƙe mata wai ta ce kuma wai mawadaci ne ta ce kuma wai ahli sunna ne amma ba adali ba ne
to Allah so
tace tambayar kashi
idan abin da ta faɗa haka ne azalin ce ta ya shiga hakinta amma ni ina ganin a sa manya su yi magana a gaya mai kuskurensa kafin a nemi sakin a sa manya su yi magana a sa malamai su yi magana kuma a kira shi a tambayi uzurinsa da dalilinsa
hannun wai magana ta akan cefane da dubu ɗaya
to ayin horon ya yi yawa sai a ce masa ya dawo karki kashe auren a sa manya su yi magana a yi masa nasiha akan kurakuran da ya yi da laifuffukan da ya yi ya dawo ku ci gaba da zama tunda dai kin ga bai sake ki ba ai yana son ki dai har yanzu wallahi alam
to Allah ya saka da alkhairi ma sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan group na WhatsApp na Malama Hafsat sannan kuma za ku iya ci gaba da turo tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya dake Facebook da kuma Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya dake TikTok da kuma Engineer Abla Adam Musa dake Facebook da TikTok. Sannan za ku iya kallon wannan shiri idan an gama a channel din YouTube din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya. Muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri, akwai Salis Muhammad Nasir Taraba, akwai Lukman Bello Nawaila da Ahmad Ibrahim Gidado da kuma Adamu Adamu Giyade. Akwai lambar waya ma ta tura tambaya ta WhatsApp +234 8033 9 98 45 95 65. Malam zai rufe mana da addu'a. Akwai masu turo addu'o'i da yawa, da masu neman aure, da masu neman haihuwa, da wanda suke kallon mu kai tsaye su ma suna neman addu'a. Malam,
Allah muke roƙo da kyawun sunukinsa idan an roƙe shi yake amsawa. Duk wanda ya aika takardarsa ko ya turo sautinsa da niyyar wata buƙata, Allah ka biya masa.
Amin.
Allah, mu da muke wannan abun, mu muna da larurori da buƙatu irin namu a matsayin mu na ƴan adam. Allah ka biya mana buƙatunmu.
Amin.
Ka sa albarka a rayuwar mu, ka sa albarka a iyalanmu, waɗannan samari da suke tare da mu, suke ta wahala wajen ɗaukar wannan karatu a cikin dare haka. Allah ya ba su lada kuma ya biya musu buƙatunsu. Duk wanda yake da wata larura ko yake da wata buƙata, muna tausayi da wannan dare. Ya Allah, ya Allah ka biya mana buƙatunmu.
Amin.
Allah ka sa mu cika da imani, ka su lafiyar mu, ka ba su lafiya. Duk wanda yake da wata larura, Allah ka yaye masa. Allah ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka.
Amin.
Allah ka ba mu nisan kwana da za mu yi addinin ka hidima.
Amin.
Allah kada ka jarrabe mu wannan rayuwa da abin da ba za mu iya ba.
Amin.
Allah, duk abin da ka dora mana, Allah ka ba mu ikon yin sa akan gaskiya da adalci.
Amin.
Allah ka ba mu ci, ka ba mu sha, ka ba mu rayuwa ingantacciya. Wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, abin da ke fuskantanta, Allah ka yaye mata. Ya Allah ka ba da lafiya da tsaro ingantacce. Allah ka ba da lafiya da tsaro ingantacce a wannan ƙasa ta mu Najeriya da kewaye. Garurukan da suke cikin tashin hankali, ake cikin zubar da jini, suke cikin rashin bacci, suke cikin firgici, Allah ka sassauta musu. Allah ka sassauta musu. Ya Allah, duk wanda yake da hannunsa da sha'awarsa da sansa da biyan buƙatarsa ake jefa mutane cikin wannan bala'i a wannan ƙasa, Allah ka haramta masa abin da yake nema.
Amin.
Allah kar ka biya masa buƙatarsa, kuma Allah kar gurguza niyyarsa da manufarsa.
Amin.
Duk wanda yake nufin mu da shari a wannan ƙasa, Allahumma rudda kai da fi nahari.
Amin.
Rudda kai da fi nahari. Allah ka mai da masa makircin sa a kansa.
Amin.
Allah ka kare mu da karewarka.
Amin.
Allah ka ba mu tsaro duk inda muke. Ka ba mu kariya duk inda muke.
Amin.
Ya Allah, duk wanda yake nufin mu da shari, kar ka bashi iko akan mu. Duk wanda yake nufin mu da alkhairi, Allah ka hada mu da shi komin nisan sa. Allah ka haɗa mu da masoyanmu, ka raba mu da maƙiyanmu.
Amin.
Allah ka daidaita mana rayuwa, ka inganta mana rayuwarmu, ka sa mu cika da imani.
Amin.
Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah ka ba mu ilimi mai amfani.
Amin.
Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah, kurakuran da muke a cikin wannan fatawa, Allah ka yafe mana.
Amin.
Kuskuren fahimta da muke a cikin wannan abu, Allah ka yafe mana.
Amin.
Allah ka dora mu akan daidai.
Amin.
Allah ka dora mu akan daidai. Allah kar ka bar mu mu gaya mutane abin da ke ba daidai bane.
Amin.
Allah, duk abin da yake na kuskure ne, Allah kautar da mu.
Amin.
Allah, idan mun yi shi ba da niyya muka yi ba, kai mana afuwa.
Amin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.